Na Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai sai a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalal da kuma Niyar muryar Arewa sai kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai A kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da safiyar Alhamis 25 ga watan Yuli shekarar 2019 Dole Salim ce tare da Sarfila Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
To tsohon mai bincike na musamman Raban Mala ya fada wa majalisar dokokin tarayya ce Laraba cewa kwamitin binciken sa bai wanke shugaban Amurka Donald Trump daga zargi ba. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta a yau dinnan da safe. Haka kuma za ku ji rundunar sojin Sudan ta ce ta kama shugaban rundunar sojojin kasar tare da wasu manyan jami'an soji masu yawa kan yunkurin wani juyin mulkin da bai samu nasara ba.
Kanin labaran kenan aka ci. A cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye a jihar Kaduna inda suka halaka mutane tare da haddasa yin gudun hijira.
Misalin ƙarfe 10 na dare ɗan ta'adda suka shigo mana wannan gari da munan kama da zuwan su wannan gari na sharu abinda suka fara sai harbin al'umma to akalla abinda suka zo wannan garin estimating din da muka yi sun kai mutum 45 cikin wannan wata hudu sun zo wannan gari na uku kenan
za kuma mu kawo muku fashin baki akan ba'asin mai bincike na musamman Robert Mueller da ya baiwa majalisar dokokin Amurka a jiya Laraba sai kuma shirin domin iyali wanda Aliyu Grace Abdu za ta gabatar amma duk kafin nan sai kun ji halin da duniya ta waye gari
Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfila Hashim Gumel Tsohon mai bincike na musamman Raban Mala ya fada majalisar dokokin tarayya jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigar rashi a zaben shekarar 2016 bai wanke shugaban kasa Donald Trump bakan zargin yi wa tsarin shari'a karan tsaye ta yunkurin gurgunta binciken duk wanda cewa shugaban na Amurka ya sha nana ta cewa rahoton ya wanke shi Yayin da aka fara sauraron bahasin na tsawon sa'o'i, shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai, Gerald Nadler, ya tambayi Mueller cewa ko ka wanke shugaban kasa daga zargin kwata-kwata, sai Mueller ya amsa da cewa a'a, ya ƙara da cewa ba a wanke shugaban kasa daga abin da ake zargin ya aikata ba. To sai dai Mueller ya yi wani bayanin cewa ba za a iya tuhumar Trump da aikata wani laifi ba. Saboda wata daɗaɗɗiyar al'ada ta ma'aikatar shari'a da ta haramta tuhumar duk wani shugaban ƙasa mai ci kuma hakan ya sa shi da tawagarsa ba su yi nazarin kan koshin za a su wato za a iya tuhumar Trump ba daga bisani a zaman sauraron bahasin dan jam'iyyar Republican a majalisar Ken Buck ya tambayi Mueller cewa idan kai imanin ya aikata laifin shin za a iya tuhumar shugaban ƙasa da laifin yi wa tsarin shari'a karan tsaye bayan ya sauka daga mulki Sai Mueller ya amsa da cewa eh. Trump da ya sha sukar binciken da Mueller ya gudanar, amma Mueller ya yi watsi da ɗaya daga cikin kalaman da shugaban ƙasa ya sha faɗi, da cewa saɓanin ikirarin shugaban ƙasar binciken ba bisa da ƙulli ba ne. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu da safe yau Alhamis ɗin nan. Wanda ita ce takala ta baya-bayan nan daga Koriya ta Arewa tun bayan tattaunawa kan shirin nukiliya ta ciji. Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya ce an harba makaman ne a kusa da birnin Wonsan da ke gabashin Koriya ta Arewa kuma sun yi tafiyar kamar kilomita 430. An harba su ne da misalin karfe 5:04 ɗayan kuma an harba shi da misalin karfe 5:57 na safe a wagon yankin. Sanarwar da hafsan hafsoshin Koriya ta Kudu ya fitar bata bayyana irin makaman da aka harba ba. Idan kimantawar da Koriya ta Kudu ta yi daidai ne, to zai zamanto makaman masu cin gajeren zango ne. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Sudan ta ce ta kama shugaban rundunar sojin kasar tare da wasu manyan jami'an soji masu yawa kan yunkurin wani juyin mulkin da bai samu nasara ba. A wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Laraba, rundunar sojin ta ce ta kama Janar Hashim Abdulmutallab Babakar da ke zaman babban hafsan hafsocin sojin kasar da wasu manyan jami'an soja akalla sama da 12. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar Suna ya ce mamubin hukumar tattara bayanan sirri da ta tsaron kasa haɗe da shugabannin jam'iyyar IM da NCP su ma suna cikin kitse wannan juyin mulki. Wannan dai shine karo na biyu da ake bayar da rahoton yunkurin juyin mulki a cikin watan nan. Da farkon wannan wata ne majalisar mulki ta soji wadda ke jagorantar kasar bayan da aka hambare da dan shugaban kasa Omar al-Bashir a watan Afrilu ta ce ta kama jami'ai akalla 16 waɗanda wasu sojoji ne har yanzu. Wasu su kuma sun yi murabus kan yunkurin yin juyin mulkin ranar 11 ga watan Yuli. Wani dan kuna bakin wake da ake zargin dan kungiyar Al-Shabab ne ya kashe mutane akalla 6 baya ga raunata wasu 6 ciki har da magajin garin Mogadishu a babban birnin Somalia jiya Laraba a cewar shedu da jami'an tsaro. Harin da ya faru ne a hedikwatar karamar hukumar da ita kuma ke hedikwatar lardin yankin Mogadishu inda gwamna Abraham Umar Usman yake ganawa da mataimakansa da kuma shugabannin kananan hukumomi akan matsalolin tsaro. Abinda mataimakin gwamna Muhammad Tule ya fada wa gidan rediyon Mogadishu mallakar kasar kenan. Kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin kuma kungiyar ta'addancin ta ce ta auna manzon majalisar dinkin duniya a Somalia ne James Wan wanda yake dan kasar Amurka wanda ya gana da gwamna kafin a kai harin. Da karshe sakataren ma'aikatar kudi ta Amurka Steven Mnuchin ya ce mako mai zuwa zai kai wata ziyara aiki ta kwanaki biyu a China domin tattaunawa don kawo ƙarshen yakin cinikayya da ya kwashe shekara ana yi tsakanin manyan ƙasashe masu tattalin arziki a duniya biyu. Mnuchin ya faɗi a gidan talabijin na CNBC jiya Laraba cewa shi da jami'an China za su tattauna akan batutuwa masu yawa. Daga baya kuma a fadar White House ya bayyana cewa bai tsammaci cimma dukkan batutuwan da za su tattauna a kai ba. Fadar White House ta faɗi a wata sanarwa cewa tattaunawar da za a yi ta ne domin inganta dangantakar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu wadda za ta taɓo batutuwa masu yawa ciki har da giɓin cinikayya da abin da ta kira jigilar fasahar Amurka da ƙarfi da yaji.
Tarfilo Hashin Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Barazanar sake kai hari ga al'ummar garin Sharu da ke karamar hukumar Igabi a jihar Kaduna ya sa al'ummar garin gudun hijira. Wannan harin da ya kawo zaman zulumi ga al'ummar anguwan Sharu inda suka bar mahallansu don gujewa sake mamayar su kamar yadda maharan suka sha alwashi. Ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara dauke da cikakken rahoton.
Barazanar sake kai hari ga al'ummar yankin Sharu da ke karamar hukumar Igabin jihar Kaduna ya sa al'ummar sun kama yin gudun hijira. A Juma'ar da ta gabata ne dai wasu ƴan bindiga suka fadawa garin Sharu cikin dare inda suka hallaka mutane 5 suka kuma jikkata wasu. Sannan suka sace shanun garin tare da barazana ga al'umma cewa za su dawo. Kamar dai yadda wasu daga cikin al'ummar garin na Sharu suka sheda wa muryar Amurka.
Mujer kai goma da dare ina zo na muna shirin dawo ko wasu sun da su aiki ko sun suka ji bindiga ina safuwa sai kan yabi da dare hana suka ina muka dan gidan ta dan bargar sun ci su da to shazamu su da hijira wa bi ne shazamu ya bace mu dare suke zuwa mana
sunana Ibrahim Hamza kullun dai muna tsoron za a iya zuwa kore shanu amma mu tabbata ba tunanin za a zo a kashe mutane ba kamar haka to tun ba
abin ya zama dole kuwa ana gudu kaga ma za mu iya gudu wannan duk kaga ya gudu rashin samun tsara ne ya haifar da haka yasa ya gudu amma ga samu tsaro ai zama lafiya lau kaman da muka dade muna zauna nan
Abdulhamid Umar Sharu a tsawon rayuwa na gaskiya ban taba ganin tashin hankali wanda ya tayar mana da hankali mazan mu da matan mu gashi yanzu hijira muke irin daren jiya da ya wuce mun gani da tashin hankali karfe 10 da minti 2 suka shigo suna barin wuta har karfe 2 na dare
mai ro na ji tsoro na da shiri wallahi ga kayana sun ce za su dawo yau to sun ce in sun dawo za su kan mai uwa da wabi to wai san wanda za su kashe zai da kowa ba amma sun kashe mutum biyar sai shanu da suka kwashi
shi ma dai wani mazaunin garin na Sharu ya ce wannan ba shine karo na farko da maharan suka kai hari da sace mutane da karbar kudin fansar da suke yi ga al'umar yankin ba
suna Ismail Sani Sharu misalin karfe 10 na dare yan ta'adda suka shigo mana wannan gari da munan kama da zuwan su wannan gari na Sharu abin da suka fara sai harbin al'umma to akalla abin da suka zo wannan garin estimating din da muka yi sun kai kuma mutum 45 cikin wannan wata hudu sun zo wannan gari na uku kenan na farko sun zo sun yi kinafin din mata guda biyu dan bayan wata ɗaya kwana 42 sun zo sun yi kinafin din mata hudu na mutum daya sun je sun tafi a kowane kinafin suna tazan kuɗi kamar miliyan 1.5 wannan zuwa nasu na jiya sun kira wannan mutum ya zo ya ba su kuɗi sai ba shi da shi da su yi kinafin din yaran su da matan su guda hudu suka yi mai taron miliyan 1 ba su sun fito kofar gida sai suka kuma suka ce dawo shikenan suka samu bindiga suka harbe shi suka kashe shi a wannan zuwa ba su dauki kowa ba amma shanun garin mu gaba ɗaya sun kashe shanun garin mu abinda suka kashe mana mutane mutum shi da suka kashe a yanzu mun janaza mutum biyar yanzu din
tuni dai wakilin Igabi a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Alhaji Zayyad Ibrahim ya jingina wannan matsala akan rashin isassun jami'an tsaro
an ka duba da warba Igabi local government gabaki ɗanta yana da divisional police a bangaren da muke da shi guda uku ne kawai sannan sai outpost wanda in ka duba muna da village gozon guda 300 da wani abu so a gaskiya akwai karancin su saboda haka muna kira ga shi inspector general of police da kuma gwamnatin tarayya ma gabaki ɗayanta da ayi wani abu a kai domin a ƙara mana waɗannan
shi kuwa kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan cewa yanzu haka gwamnati ta dauki mataki
abin bakin ciki mun samu matsala na tsaro a wasu sassa wanda suke nan karamar hukumar Igabi musamman ma anan garin Sharu inda har muka rasa wasu daga cikin mutanen kuma muna amfani da wannan damar da cewa gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro muna nan muna aiki babu dare babu rana na ganin cewa mun shawo kan wannan matsalar tsaro wadda yan bindiga dadi da kuma marasa kishi a sake wannan abun a wannan garuruwan muna kira a gare su da su kwanta da hankali su muna nan muna aiki tukuru
Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla a gaishe da Isa Lawal Ikra a jiya Laraba ne mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayyana gaban majalisar dokokin Amurka domin bayar da ra'ayi kan binciken da ya gudanar kan shishigin da Russia ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016 zaman da ya dauki hankalin Amurkawa da sauran kasashen duniya abokin aikin mu Sarfilo Hashim Gumel ya zanta da mai sharhi kan al'amuran siyasar Amurka Malam Hassan Sallau Jibiya inda ya fara da tambayar sa yadda ya ga zaman
to ai Sarfilo wato wannan zama ne wanda shi Robert Mueller ya zo yi a committees guda biyu wato na ƴan majalisar wakilai da committee na judiciary da kuma na intelligence committee
wato committee shari'a da lekin asiri
da lekin asirin kasa sai dai wato kasan ana ta dakon wannan zama da za a yi ana tunanin cewa idan shi Robert Mueller ya zo ya bada bahasin sa da wannan rahoto na wajen page 400 kamar zai ƙara wasu bayanai da ba a riga aka san su ba kamar democrats za su ara samun wani irin kwarin gwiwa su su ce za su for example tubike shi Trump daga mulki To gaskiyar magana wato duk da dai ya fito ya kara maimaita abubuwan da ke cikin rahoton shi da sauransu abubuwan da aka zata abin zaman zai haifar kusan za a ce bai haifar ba
wato kenan ya sace wa ƴan demokrat da guiwa kenan
gaskiya dan sai da suka dawo kaga suka zo suka kira wato manema labarai suka zo suka kara saboda already shi shugaba Trump ya ta cewa ai zaman da aka yi ya nuna cewa shike da gaskiya bai kara ma democrats komi ba wato abu ne mara kyau for su democrats ba su yi nasara ba wannan zaman da suka kira dama dan su nuna cewa shi ya kamar hada kai da ƴan Russia aka yi magudin zabe ya ci zabe da sauransu
Malam Hassan to kamar yanda ka gadi yanda zaman ya wakana cewar shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai Gerald Nadler ya tambaye mu cewar ya wanke Trump a cikin wannan yace masa a'a bai wanke shi ba to duk da haka kana ganin cewar ƴan democrat ba abin da suke nema ba kenan
gaskiya to ai wannan ya riga ya fada gaskiya a cikin shi rahoto mai page 400 kamar 400 da ya riga aka sa a yanar gizo wanda kowa zai iya karantawa duk da yawanci Amurka ba su karanta wannan rahoto ba ya riga ya fada cewa kuma ya fito shi kanshi shi Mueller ya fito ya yi magana da manema labarai yace shi fa bai ce rahoton shi ba ko kuma binciken shi ya wanke shugaba Trump abinda ya ce shine ba shi da hurumin tuhumar shugaban kasa ko kuma gurfanar da shugaban kasa sai ya sa ma kawai suka tsaye da binciken nasu a inda suka tsaya amma ya faɗi abubuwa kamar guda goma wanda yake cewa inda a ce za a iya bin bibiyar kowane daga cikinsu ya kai mizanin laifin da za a ce an samu wannan obstruction da ake ta nema na gaskiya wato murɗe gaskiya kenan za a ce
wato yiwa shari'a katsalandan kenan da ake zargin
sa da shari'a katsalandan da ake ta neman laifin shi ya faɗi abubuwa kamar guda goma yace inda kamar da akai kaza akai kaza akai kaza duk wani abubuwan da za su iya wato sun yi kama da kamar an tuɗu ta yi gaskiya
to kamar yadda ka ce yawancin Amurka ba su karanta wannan rahoto da Robert Mueller suka wallafa ba wajen mai shafuka sama da 400 akwai wani sabon abu da za a ce mutane sun ji a yau daga bakin Mueller akan rahoton ko akan binciken da ya gudanar
wato hanyar sarfilo idan akwai wani sabon abu da za a ce an cinta daga cikin wannan zama da aka yi na wajen awa bakwai da su wannan kwamitoci guda biyu suna tambayoyi bai fiye a ce ba ya kara bayanin cewa da aka tambaye shi shin idan shugaban kasa Trump shugaba Trump ya sauka daga mulki za a iya tuhumar shi daga wasu daga cikin laifukan da yanzu aka kasa tuhumar shi sai ya ansa kuma shi ne ya ce eh za a iya tuhumarsa
wato bayan ya sauka daga mulki kenan ba wai
yana kan mulki ba bayan ya sauka daga mulki to kusan shi ne sabon abu ne dai da naji da wasu kuma masu sharhi na labarai da suka faɗa cewa in dai akwai wani abu sabo da aka faɗa da wanda baya cikin watakila baya cikin wannan rahoto to shi ne dai wannan magana da cewa za a iya tuhumar shugaban kasa da wasu daga cikin laifukan da shi wannan bincike na Mueller ya gano idan ya sauka daga mulki
To mai sharhi kan al'amuran siyasa Amurka kenan Malam Hassan Salojibiya a tattaunawar su da Sir Philu. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:18 na dare ga shirin mu na gaba.
Ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka son ka mai ba.
Dede ana kira don abawa matasa dama a fagen mulki sai ga shi kuma waye gari wanda matashi ya zo bai bada misali mai kyau ba
ƴan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai aga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka
jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kafin mai sallama da ƴan gwagwarmaya da ke zauna a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Hajiya Hurairiya Musa wadda ke zauna a birnin New York. Waɗanda muka gayyata domin nazari kan batun marin da ɗan majalisar dattijai mai wakiltar Adamawa ta Arewa Alisha Abba ya rika kwafsawa wata mace. Na nemi jin matakin da suke gani za a iya ɗauka na kare mutuncin mata da kuma ladattar da wakilan talakawa da suke zubar da mutuncin waɗannan mukamai. Ga abin da Hajiya Hurairiya Musa ke cewa.
First of all, ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar office din nan. Secondly, gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba, kasu zauna suna shiru su ringa magana. Kuma su kuma waɗannan politicians din nan su gane cewa wannan lokacin ba lokacin da bane. Yanzu lokacin social media ne, karka ɗauka wai abinda kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a recording din ka yi fice. So I hope wannan will be a lesson mutane ba kawai mata ba, kowaye dai da yake cima wani zalunci to yayi hattara don za a iya recording din ka a fitar da shi. Kuma but the only time da zai zama yayi amfani wannan recording in dai hukuma ake
hukumomi
sun taken action an ce yanzu abin kai laifin nan a punishing ɗinka. In ba haka aka yi ba waɗannan politicians din nan ko masu kuɗin nan ko su waye ne duk wannan dai wanda ya san cewa shi yana da rufan ashi da sirrin shi zai iya tozarta wani ya san zai je ya bada kuɗi ba abinda za a mishi don yin hukuma ba zai fushi ko ne ba. To the only time da zai wannan zai stop in which na ji daɗi IG ɗin ya taken action ya ce a kama shi mutumin nan a je a kulle shi. I hope ma da gaske ne kin gane. Amma lesson thing is that gaskiya police in Nigeria da duk jurisdiction in Nigeria ya kamata su ringa kallon waɗannan abubuwan su yi aiki da shi su investigate ɗin shi kuma in aka finding mutumin guilty a prosecuting ɗin shi.
Wato Madam Helen ke kuma mecece shawararki?
Shawara na shine na farko ina kira bisa ga gwamnati Nigeria su yi kokari su taimaki mata domin kamar yadda na faɗa abinda yake sa mata cikin wayannan damuwoyi kuma wayansu halaye da bai kamata ba kuma suna zama cikin abuse wato suna zama karkashin mutane da suke ci musu zarafi domin rashin abin zaman gari. In za iya taimako mata I am training ya mata suna tafiya makaranta a goyi bayan su sauran mata da ba su iya zuwa makaranta ba a koya masu sana'o'i. Sannan na biyu na yi murna domin a yanzu kamar yadda ita Hadiya ta faɗa akwai social media mata idan abu ya faru haka da ku ya kamata ku faɗa ma hukumomi ko kuwa 'yan sanda a gaya musu ga abin da ya faru. Kar ku zanna a ci gaba da cin zarafinku. Wannan fata ya zama abin koyi ga sauran shugabanninmu. Suna jin mu shugabanninmu wayanda akwai wayanda kamar yadda na faɗa akwai wayanda sun ci zarafin mata kuma suna kan ci zarafin mata amma ba zai ci gaba ba domin Najeriya na canjawa. Saboda haka ya zama abin koyi a sun ce idan ka ga gemun wani ya ɗau ta ka shafa ma naka ruwa ko
haka.
Ina fata zai zama abin koyi a wurin sauran shugabanninmu bai da kyau ku ci zarafin mata. Sannan a ƙarshe na san an saba kafa komitoci a Najeriya yawancin lokacin an kafa komiti za a announcing cewa an yi komiti amma ba za a taɓa jin menene suka tarar ba wani irin conclusion da aka zo da shi. Ina fata wannan komiti da aka kafa bari justice ya kasance wato gaskiyan ta fito idan shi wannan mutum ya yi laifi to a hukunta shi daidai yadda ya kamata. Kuma ina kira ga hukumominmu a kotu dinmu gaskiya wani abu wani damuwan shi ne idan sun tsaya da gaskiya sauransu ba su yin gaskiya amma idan sun tsaya da gaskiya duk lokacin da aka kama mutum ya ci zarafin mace ko ya yi wani laifi a hukunta shi daidai yadda doka ta faɗa Najeriya mun nan za ta canja.
To shirin domin iyali ya kuma nemi jin ta bakin waɗansu dake zaune a nan Amurka dangane da wannan batu ga abin da suke cewa.
Amma ne wanda bai yi wa kowa dadi ba, bai yi mini dadi ba. Ni mazaina na dan Adamawa da kuma matashi. Saboda an dade ana kira don a bawa matasa dama a fagen mulki. Sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai bada misali mai kyau ba. Wannan ya nuna cewa ya nuna yadda amfani da karfin iko akan talakawa yayi nisa a kasar mu na Najeriya. Domin kuma a haka ba abu ne wanda yayi nisa yana faruwa tsakanin ba tsakanin shugabanni kawai ba. Yana faruwa har ga kungiyoyin adinai da makarantu da sauran wurare akan takurawa talakawa. Yero jama'a aka takurawa talakawa a takurawa jama'a amma ba su da bakin magana. Abu ne wanda ba mu ji dadin shi ba. Duk da cewa ya fito ya amsa laifinsa yayi kyau. Yayi kyau yanda ya amsa laifinsa ya kuma ya bada hakuri. Wanda na san kuma na yadda mutanen Najeriya sun yafe sa. Sun yafe mai. Amma ya kamata doka ta yi halinta. Ba yadda za a yi irin wani abu ya faru a kasashe da sun ci gaba kamar na Amurka. Saboda ko shugaban kasa ya daga hannu ya duki wani ko wata sai doka ta yi halinta. Ba wanda ya fi karfin doka. Wannan ya nuna cewa demokradiyyar mu har yanzu muna baya.
Kamar yadda maganan dukan yarinya da senator ya yi yana nan a fili ana an kuma ga bidiyon da yanda duk abubuwan suka faru. Abin da yake takaici shine idan matsayi ƴan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai aga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka. Saboda haka su suna wani matsayin da doka ba za ta kama su ba. Wannan matsalan ba yau aka fara ta ba. An daɗe ana yin haka amma ba ɗauki mataki yanda ya kamata ba. Da tun farko da ake yi an ɗauki mataki an hukumta wadda ya kamata. Talakawan nan fa su suka zaɓe ku, su suka kai ku inda suka kai ku. In kuka sauko kuna taka su, to ai bai yi ba. Abin da ya kamata shine duk inda wanda ya laifi komai matsayin shi idan dai za mu bi dokan yanda ya kamata komai kowane ne ya laifi ya kamata a hukumta shi ba talaka kane ne ya kamata a ringa cin mutunci ce ana hukumta shi ba ana ganin laifin talaka amma talakawan nan ya kamata su ma a ji kukansu a dube su kuma a tautata musu inda aka taka su kowane ne ya taka su komai matsayin shi ya kamata shi ma a bashi horo yanda ya kamata an yi waɗansu daga baya sosai sosai waɗanda ma suka fi wannan muni amma ba a ce komai ba an kyale shi yasa yake cin gaba to da an gyara tun daga farko da haka ba ta ci gaba ba idan za a horanta wannan ya kamata waɗanda suka yi daga baya ma su ma a hore su daidai yanda ya kamata.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan mai komai mai kowa ya nuna mana mu koma kan zargin cin zarafin karamin yaro kurma a makarantar kurame ta gwamnati dake Kuje Abuja. Yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman bakin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa ɗan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata dake zaune a nan Amurka da dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
Kuma ga labari amma a takaice. Tsohon mai bincike na musamman Rabin Mala ya faɗa wa majalisar dokokin tarayya jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigin Rasha a zaben shekarar 2016 bai wanke shugaban ƙasa Donald Trump ba kan zargin yin wa shari'a katsa London da yin yunkurin gurgunta binciken. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu da safe yau Alhamis din nan wadda ita ce takala ta bayanin daga Koriya ta Arewa tun bayan tattauna a kan shirin nukiliya ta ceje.
To takaitaccen labaran duniya kenan masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin CD da ya bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Daryl Smith da Sarfila Hashim da ya taimaka mani wajen gabatar da wannan shirin. Ni Daula Salim nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi, ma'assalam.
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.